Side Job.
É um dos programas da Voz da América que bate.
Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 13 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa Babban Bankin Najeriya CBN ya dage haramcin canjin dala na Amurka da ya dora akan wasu kayayyakin masarufi da kuma kayan bukatun yau da kullum. Muna kuma dauke da rahoto akan wani taron karawa juna ilimi ga makiyaya a garin Gwandare na jihar Adamawa Jamhuriyar Kamaru. Za mu kuma kawo muku maimacin rahoto na musamman akan matsalar tsaro da ake fama da shi a arewacin Najeriya da ma wasu sassan kasar baki daya, da kuma irin kokari da wato mahukunta ke yi domin magance wannan matsala. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Jamhuriyar Kamaru wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar mana, amma kafin nan ga Zahra da cikakkun labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da wannan lokaci. A yau Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden zai je Philadelphia don tattaunawa kan kokarin da gwamnatinsa ke yi a cikin gida, wanda suka hada da samar da ayyukan yi da saka hannun jari kan ababen more rayuwa. Sannan mai yiwuwa ya amsa tambayoyi daga yan jarida kan yakin Isra'ila da Hamas. A ranar Laraba, Biden ya gana da shugabannin Yahudawa a fadar White House game da kudirin gwamnati na kuftar da mutanen da aka yi garkuwa da su, ciki har da Amurkawa, wanda kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a harin kwantan bauna da ta kai kan Isra'ila a ranar Asabar din da ta gabata. Biden ya ce, muna son mu bayyana a fili cewa muna aiki kan kowane sashe danganin an kubutar da 'yan Isra'ilan da aka yi garkuwa da su, ciki har da tura kwararru don ba da shawarwari da kuma taimakawa a kokarin dawo da su. 'Yan jarida da al'umma suna son su san irin kokarin da muke yi danganin an dawo da waɗannan mutanen gida. Ba zan iya dawo da su ba, amma ina tabbatar muku muna iya kokarinmu danganin sun dawo gida lafiya. Akwai abubuwa da yawa da muke yi, ba zan yi ƙasa a gwiwa ba danganin an da da mutanen gida. Hamas ta shaidawa fararen hula da su yi watsi da kiran da dakarun Isra'ila suka yi na cewa fararen hula fiye da miliyan ɗaya su yi ƙaura zuwa arewacin Gaza da ke yankunan kudanci cikin sa'o'i 24 domin kiyaye lafiyarsu. Kungiyar mayakan ta kuma ce hare-haren da Isra'ila ta kai a cikin sa'o'i 24 da suka wuce sun kashe 'yan Isra'ila 13 da wasu 'yan kasashen waje da suka yi garkuwa da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya gana da Sarki Abdullah na Jordan a birnin Amman, inda kuma zai gana da shugaban Falastinawa Mahmud Abbas. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya isa Isra'ila don ganawa da manyan shugabannin gwamnati. Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutane 140,000 sun rasa matsugunansu a Gaza. Isra'ila ta ce an kashe mutane 1,300 a harin na Hamas. Ita kuma Gaza ta ce an kashe mutane 1,500 a hare-haren mai da martani. A yau Juma'a, ma'aikatan tsaron Burtaniya ta ce kwanaki 21 kenan da jiragen sama masu dogon zango na Rasha suka kaddamar da farmaki akan Ukraine. Ma'aikatar ta ce Rasha ta kai irin wannan hari a farkon wannan shekara daga ranar 9 ga watan Maris zuwa ranar 28 ga watan Afrilu. Ta ce jinkirin da aka samu na kwanaki 51 mai yiwuwa ya faru ne saboda karancin kayan yaƙi da Rasha za su yi amfani da su bayan yaƙin sun ƙuru da suka kai kan ababen more rayuwa a Ukraine. A cewar ma'aikatar, jinkirin mai yiwuwa ne saboda Rasha tana alkinta makamai masu linzami na AS-23 da kuma yin amfani da lokaci don ƙara adadin makaman da za su yi amfani da su kafin kai manyan hare-hare akan Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa ne yau da kullum cewa Amurka tana sanya takunkumi kan kamfanonin da suka keta ka'idojin farashin man fetur na Rasha. Yana mai cewa yana da muhimmanci a ci gaba da matsin lamba da kuma hana Rasha damar bada gudunmuwar ta'addanci ta hanyar duk wani albarkatun makamashi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin ƙasar China bayan da rahotanni suka bayyana cewa Beijing ta tilasta wasu 'yan Koriya ta Arewa su 500 da suka gudu komawa ƙasar su. A cewar wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan Koriya ta Kudu da ke aiki tare da 'yan gudun hijirar Koriya ta Arewa, an tura waɗanda suka tsere zuwa kan iyakar China da Koriya ta Arewa a farkon makon nan, jim kaɗan bayan kammala gasar wasannin Asiya ta shekarar 2022 da aka gudanar a birnin Honzu na ƙasar China.
Tawagai da Zara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla. A sanar wanda babban bankin Najeriya CBN ya fitar ya ce ya tsage haramcin canjin dalar Amurka ga wasu kayayyakin masarufi da kuma bukatun yau da kullum. Ga wakiliyarmu Rukayya Basha daga Abuja da cikakken rahoto.
A sanarwar da babban bankin Najeriya CBN ya fitar mai dauke da sa hannun babban daraktan sadarwar bankin Isa Abdulmumin. Ya bayyana cewa ta dage haramcin canjin dalar Amurka ga wasu rukunin kayayyaki su 43 a wani yunkuri na bunkasa tattalin arzikin kasar da kuma tallafawa musayar kuɗi. Waɗannan kayayyaki da aka dage wa haramcin canjin dalar Amurka sun hada da shinkafa, manja, siminti, nama da sauran nau'ikan kayayyaki 39. Idan za a iya tunawa, gwamnatin da ta gabata ne ta kakaba haramcin canjin dalar ga waɗannan kayayyaki a shekara ta 2015. A hirarsa da muryar Amurka, sakataren yaɗa labarai na manoman Najeriya Reshen Afan Muhammad Magaji ya ce sun yi farin ciki da jin labarin dage haramcin canjin dalar Amurka da babban bankin Najeriya CBN ta yi.
Yanayin da ake ciki na matsi da talauci da rashin abinci da fama, saboda haka duk inda aka kawo hanyar da za a samu sauki, mu kungiyar manoma a bayan wannan sauki muke muna fata a samu sauki, Allah mu samu sauki, manoma mu samu sauki, makiyaya mu duk Allah mu samu sauki. Wannan shine fatan mu. A koma shinkafa ta yi kasa, duk abin da zai kawo nakasu ga manoma da numan kansa ba mu sausa, domin in aka zo aka kawo kowane irin abu bayan manoma sun riga sun sha wahala, sun kashe kudin su, sun koma kan noma shinkafa don kawai a ciyar da kasa, sannan al'umma ta riga ta saba da cin abincin da ake nomawa a kasa, yanzu aka koma cewa za a ci gaba da shigowa da shinkafa irin na da, sannan ya zama zai zama daga nan ba magana noman shinkafa, to wannan bai yi ba gaskiya.
Baffa Haruna Bagjoga mamba ne a kungiyar muryar talaka a Najeriya ya ce dage wannan haramcin canjin kudin dalar Amurka ga 'yan kasuwa da babban bankin Najeriya yayi ya faranta musu, domin zai rage musu wahalhalu da kuma takaita hauhawan kayayyakin amfanin yau da kullum.
Matsayina na dan Najeriya, ina lale marhaban da wannan labari wanda ya faranta min rai, ko kuma in ce ya faranta wa al'ummar Najeriya rai, domin wannan dama da aka bada insha Allahu zai zama silar saukan kayayyakin masarufi wanda a yanzu muke fama da matsala da tsada na abin da talaka zai sa a bakin salati. Lale marhaban da wannan labari da muka ji daga babban bankin Najeriya.
Shin koyaya manazarta tattalin arziki ke ganin dage haramcin canjin dalar Amurka da babban bankin Najeriya yayi? Dr. Abdullahi Bukata manazarci ne kuma masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero da ke jihar Kano.
A lalle kan wannan mataki na babban bankin Najeriya mataki ne mai kyau, wanda kuma nasaran zai taimaka kwarai gurin farfadowa da kuma haɓaka tattalin arzikin Najeriya. Zai taimaka gurin a samu karuwar yawan waɗannan kayayyaki a cikin ƙasa. Dama kayayyaki na masarufi da ake buƙatar su. Idan ya kasance za a samu canjin kudaden kasar waje ta hannun babban banki cikin sauki a shigo da su to za su samu shigo da yawa kuma su kusan wadatar da al'umma su biya bukatun su wani abin alheri shine za ana sarin farashin su zai sauko to kuma za a samu karuwar ayyukan yi al'umma za su samu ayyuka yadda ya kamata to hakan kuma ana sarin zai taimaka wajen daidaita wato shi musayar kudin darajar musayar kudin na kasashen waje da naira ta mutu gida sai sai taimaka inda abubuwa sun tafi da kamata gurin daidaita darajar naira kuma ya dan farfado da darajar ta
yanzu dai abin jira a gani shine yanda babban bankin kasar CBN zai wadata yadda canjin dalar zai kasance ganin cewa a baya bankin ya sha alƙawarin hakan sai dai ba a gani a ƙasa Ruqayyah Bashir muryar Amurka daga Abuja a Najeriya
Toma da Allah a gaida Ruqayyah Bashir da wannan rahoto. Kamar yadda aka san yankin Adamawa Jamhuriyar Kabaru da Noma yanzu yankin ya zama cibiyar samar da madara a kasar domin fahimtar da batun kiwo ga kiwo wato kungiyar ACEFA tare da haɗin gwiwar ma'aikatar noma wato na kiwon dabbobi da sun hada wani muhimmin taro na sanar da mahalarta yadda ake gudanar da wannan aikin. Masu ruwa da tsaki na wannan fannin sun hadu a gwandare domin musayar ilimi ga wakilinmu Rabiu Muhammad da ƙarin bayani.
Shirin inganta gogayya na iyali manoma da makiyaya ya dauki ƙahon bijimi ta hanyar shirya taron bita a gwandare tare da hada dukkan masu ruwa da tsaki da ke wannan fannin. Buba Mumini shine koditan kasan.
Notre pays produit selon le chiffre du BNPA environ 166
lalle akwai kasashe da suke samar da tan 166 a cewar ma'aikata mai kula da kiwon dabbobi a nan kasar a bisa kuma la'akari mu bukatar mu ina kaiwa wato tan 500 a kowane shekara abinda bai samu a kowane lokaci saboda haka dole ne a sama mana dabbobi da suka dace wanda kuma za su bada wato irin adadin madaran da ake da bukata a kowane shekara don haka she wato gwamnati ta hubasa domin sama mana dabbobi da kuma magunguna da kuma kayan aiki da ya dace domin a samu a cimma wannan
la production la productivité et le revenu de nos producteurs
Bisa la'akari da waɗannan alƙawuran shiga cikin aiki tare da matsaloli da aka fuskanta na ɓangaren kiwo da aka bayyana sanannen magani da aka yi la'akari da cewa babban abin da ya rage shine rashin yawan amfanin gida wanda aka kiyasta lita 2 zuwa 4 a kowace rana a yanzu ya tashi daga lita 2 zuwa lita 10 a kowace rana Muhammad Mustafa producer ne a Tinyar.
On va encore mieux produire et en grande quantité parce que actuellement
to zamu iya bakin kokarin mu domin samar da madara a wadace amma da sauran makiyaya suke yi a wasu sassa daban. To amma domin cimma wannan bukatan mu ma muna da bukata wato a sama mana dabbobi da suke zuwa daga kasashen Turai domin mu ga mu ma muna kiwon yanda ya dace
On a espoir d'avoir cette qualité des animaux pour donner beaucoup de lait.
Shanu da aka shigo da su daga Faransa sun haɓaka noman madara a yankin Adamawan Kamaru. Adadin madara da ake samu ya tsere na wasu yankunan Fintinkau tun watan Afrilun shekara 2021. Samar da madara na da alfalu sosai wajen kare masu amfani da shi daga cututtuki bayan biyo shan, in ji wani masani. Muhammadu Rabiu Damba Muryar Amurka daga nan ga wandare cibiyar Adamawan Kamaru
a gaida Muhammad Rabiu da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan matakan da hukunta a Najeriya ke dauka wurin shawo kan matsalar rashin tsaro a kasar ga Zainab Babaji da rahoto
Rashin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya na ci gaba da kasancewa babban kalubale ga ci gaban kasar a fannoni daban-daban. Yawaitan garkuwa da mutane don karbar kuɗi ya kasance kamar kasuwanci ga masu yin sa. Kashe-kashen mutane daga kungiyoyin da ke dauke da makamai a arewaci da kudancin Najeriya ya zama ruwan dare inda a yanzu haka jama'a ke zaune cikin fargaba. Ba sa iya gudanar da harkokin kasuwanci, noma ko kiwo cikin walwala, lamarin da ya ƙara janyo mummunan talauci ga mafi yawan al'ummar ƙasar.
Masu ruwa da tsaki na kan lalabo hanyoyin fadakar da jama'a matakan fahimtar juna da samun natsuwa musamman a wuraren da ake samun tashin hankali sanadiyan sabanin ra'ayin addini, siyasa ko kabilanci. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau, Honorable Musa Ibrahim Ashoms, yace zaman lafiya ne kadai zai ba hukumomi sukunin kirkiro da matakan ci gaba.
Muna jin hankalin jama'a domin su yi zaman lafiya a yi zamantakewa na lumana na mutunci da adalci, saboda in aka yi haka an fi samun ci gaba. In aka yi haka za ka ga cewa mu'amala da mutane ya fi sauki, amma a ce an zauna a cikin gari a da hargitsi da sauransu, kin ga dole hankalin kowa ya tashi. Saboda haka muke kira a matsayin mu na gwamnatin jihar Plateau a karkashin shugabancin mai girma gwamna Kallan Manasa Musduwan, ga ƴan al'umman jihar Plateau da kowa dake jihar Plateau, a yi zaman lafiya da zamantakewa, a yi zaman lafiya kuma muna roƙon Allah ya bamu lafiya.
Akwai ɗan sabbin matakai da za ku sa domin ganin cewa mutane sun fahimci juna sannan kuma sun rungumi wannan zaman lafiya?
Da farko malaman addini da kuma malaman gargajiya da shugabannin unguwanni su ma suna da rawar da za su taka a domin zaman lafiya ba harka ce ta mutum guda ba. In gwamnati ta ce a yi zaman lafiya ko mutane suka ce ba za su yi ba, kaga ba za a tozarta musu ba. Saboda haka yana da kyau kowa ya gane cewa zaman lafiyan ya fi sauki. Domin kwanakin baya in kika je wani unguwanni a jihar Plateau za ki ga da musulmai da kiristoci, amma yau an ware gari, an ware gari, ga wayannan suna hagu, wayancan suna dama. Duk da za ga akwai abubuwa da yawa da za ka ke morar su, yanzu ba za ka more su kamar da kake yi ba da. Ko kun aka zo gari aka ce an fara, sai ki ga mutane sun watse. To yafi sauki a ce ana zaman lafiya, yafi sauki a ce jama'a su ma sun gane cewa zaman lafiyan yafi sauki. To misali mu muna tunani da farko sai mutane sun yi da kansu cewa za a yi zaman lafiya. In ba sai dabar to koma wani irin harka ce ka kirkiro ba zai kawo zaman lafiya ba. Amma a matsayin mu na gwamnati ba za mu nada hannu mu bar mutane su tada mu saurar hankali ba. A kungiya da kika sani wanda ake kira Operation Rambo, muna kokarin farfado da ita.
Wannan kungiyar tsaro kenan.
Tsaro na Operation Rambo kuma za a dawo da ita, kuma a farfado da ita, saboda za a kawo mutane daga unguwanni da kuma su ƴan banga da ƴan sintiri, su ma za mu karfafa su saboda maganan zaman lafiya. Amma inda na faɗa, in malaman addini, malaman gargajiya masu sarauta da kuma shugabannin unguwanni da kuma su jama'an kansu in suka yarda a yi zaman lafiya, zaman lafiya za ta samu.
A kwanan nan ne rundunar tsaro da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta yi nasarar cafke mutane da dama waɗanda ta zarga da aikata laifuka daban-daban da suka haɗa da kashe-kashen mutane, fashi da makami, garkuwa da mutane da sauransu. Malam Sani Suleiman da ke aikin zaman lafiya ya ce hurumin jami'an tsaro ne musamman ma 'yan sanda su kamo masu laifi don hukunta su.
Jami'an tsaro muka kalli 'yan sanda ta hannu ɗaya suna da alhakin gudanar da aikinsu ta kama waɗanda suka aikata laifi da kuma gudanar da dukkan binciken da ya kamata su yi a cikin wasu awoyi ko lokaci takaitacce ba tare da sun wulakantar da dan adam takan wanda suka kama ba, sannan su hanzarta gabatar da su masu wanda ake zargi da laifi a gaban kotu. Dukkan wani wanda ake zargi da laifi, to ka'idar doka tana kallon shi a matsayin wanda bai aikata laifi ba har sai in shari'a ta tabbatar da wannan laifin. Kamar jihar Plateau misali, mu ce irin tashi-tashi hankulan da ake samu, abubuwan da suke faruwa a wasu yankuna na kananan hukumomi, ko kuma kamar jihar Katsina da na faɗa ɗazu, da kuma ma wasu jihohin irin su har a kudancin Najeriya, irin su jihar Imo da makamantansu. To akan samu ko dai aikata kisa na mutane ko kuma kai hari ga wasu garuruwa da makamantansu, wanda mukan ga yanayin yakan kai ga har aikin yakan wuce aikin yau da gobe na 'yan sanda, har sai an kai ga an kawo sojoji domin samar da abin da Turanci ake kira peacekeeping. Wasu lokuta matakan da jami'an tsaron sukan ɗauka yakan zama mataki ne na ba sani ba sabo, domin kauce ma ƙara ta'azzaran yanayi. To a cikin yanayin aiki da nakan yi da jami'an tsaro, akwai tattaunawa da muka taɓa yi da ya shafi irin wannan yanayi. Misali, yadda jami'an tsaro za su zo su killace wani yanki na al'umma da wani abu ya faru, su kuma kama dukkan wanda suka iya samu su kama a lokacin. Bayanin da su jami'an tsaro suke a gefen su shine cewa sukan tsinci kansu wani lokaci a yanayin aiki, wanda suna da bayanai ingantattu ne domin laifi ya faru amma kuma sun kasa samun haɗin kan da suke bukata na yadda al'umma za su taimaka musu don isa ga wanda suka aikata laifin to yayin da suka yi kan mai uwa da wabi wannan yana ba su damar mutanen da suka kakkama kowa bai son ya zama ya zauna a hannun jami'an tsaro so wannan yakan sa mutane su bude baki su ba su bayanan da suke nema so hakan yakan taimaka musu gurin yin bincike wanda daga baya sukan zo su saki waɗanda suka kakkama
sau da dama ana zargin jami'an tsaron da aikata ba daidai ba ta hanyar cin zarafin waɗanda suke zargi da laifin kafin su kai su gaban hukumar da za ta yanke musu hukunci Mr. Kichime Goyangwatao, mai sharhi kan lamura kuma ke fafutukar samar wa ƴan adam ƴanci, yace akwai ƙayyadadden lokacin da ya kamata mai laifi ya kasance a hannun jami'an tsaro.
Kwana-kwanan mun ji rahoto da shi Oga Oya James, mai magana da yawun Operation Safe Haven na Jos, operation ɗin da suke mata lakabin haƙorin damisa, ya ce sun yi kamu har mutum 91. Special operations suna da ƴanci su kama wanda aka zarga don su mika wa ƴan sanda. Su kuma ƴan sanda doka riga ya ba su. Su ma nan da nan dole ne su gabatar da mutumin da ake zarga gaban kotu. Kada ya wuce kwana ɗaya biyu idan ya zama dole kwana na uku sun yi haka. Gwamnati ta tabbatar da cewa daga yau babu ɗan sanda ko soji. Da zai kama wani da ake masa zarge kai ko da shi ne ya yi laifin idan kotu ba ta riga ta yanka shari'a akan ya yi laifin ba to bai yi ba ne kawai saboda haka kundin ƙasa na Najeriya ta ce daga ila yau daga yanzu zuwa gaba muna buƙatar gwamnati ta tabbata cewa duk wani sharkwatar ƴan sanda ko kuma sashen hukumar sojoji rundunar sojoji da ta kama wani a tabbata an gabatar da shi gaban kotu saboda so da yawa ana cin mutuncin ƴan Najeriya ƙasashe na duniya diplomatic corps masu yawon shakatawa tourism da kuma tourist gaba da idan muka ci gaba da irin wannan halaye shine yake kawo saka sunan Najeriya a cikin ƙasashe da ba sa ɗaukaka rayuwar dan adam to kin ga wannan yana kawo mana ci baya
yayin da al'umma ke kokawa kan rashin tsaron su ma jami'an tsaro na fuskantar barazanar rasa rayukansu yayin gudanar da aikin su inda sau da dama ƴan bindiga ke yi musu kwanton bauna su hallaka su domin kaucewa shiga hannun hukumomin tsaro malam Sani Suleiman ya buƙaci jama'a su rungumi zaman lafiya
wato laifi ba shi da addini ko kabila dan haka akwai krista masu aikata laifi akwai musulmai masu aikata laifi kaman kuma sauran kabilu da na faɗa dan haka idan mabiya addinai daban-daban da al'umma daga kabilu daban-daban suka hada kansu cewa su al'umma ne ƴan adam ne kuma duk wani mai aikata laifi a cikin su baya yi da sunan su ko da yawun su kuma wannan aikata laifin yana haifar da ci gaba da koma baya gare su to haka zai taimaka al'ummai su aiki tare da jami'an tsaro don magance waɗannan ɓata garin da suke cikin su
masu iya magana dai na cewa zaman lafiya yafi zama dan sarki wasu ma kan ƙara da cewa yafi sarkin ma da kansa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto yanzu kuma bari mu dan shakata kafin mu ci gaba
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilan kula da su tunda jirgin binnin yamani shi jirgin binnin ingila tunda ka da na italiya in yi dan kuka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke sai yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike kana
ga cikin Lagos kuma ga Badshu dalla yanzu ko ga shirin mu na gaba wasanni a takaice
Hukumar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru tana neman ta shiga cikin wani hali kasancewar shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Samuel Eto'o yanzu dai yana takun saka da kamfanin da ke yi wa ɗan kasar ta Jamhuriyar Kamaru kayayyakin wasanni Coq na kasar Faransa. Sai dai yanzu haka shi shugaban hukumar kwallon kafa ya dauko wata kamfani wanda ake kira One All yanzu dai ita ce take ci gaba da yi wa kasar ta Kamaru kayayyakin wasanni. Sai dai Coq din na kasar Faransa ta gurfana da hukumar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya wanda yanzu haka FIFA take kokarin ganin cewa sai dai kasar Kamaru ta amsa kira a gaban wannan kotu wanda ne yasa nan hira da masoyin kwallon kafa kuma mai bin diddigi akan sha'anin wasanni na kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Habibu Inuwa ga yadda hira ta mu ta kaya.
To malam awal tambayan ka nan yana da ma'ana. Na farko shi Samuel Eto'o bai da matsala da Coq Sportif. Me yasa bai da matsala da Coq Sportif? Coq Sportif su ne suka dauki manajan din tafiyar da mayo da su wandunan da za a yi bol da shi kuma sun dauka na shekara sojan hudu to kuma ba su cika ainihin abubuwan da aka gaya musu ba da yake za su dosa ba da mayo da kuma kudin da za su zuba ba.
To me dalilin da shi Samuel Eto'o ya fita daga cikin wannan al'amari ya je dauko wata kamfani daban domin ta ci gaba da wannan ayyuka?
Dalilai yana nan da yawa don kudin da aka yi za su dosa zubawa shi Equipe Nationale ba ta zubawa kuma shi sa can gaba ya duba ya gani cewa shi kungiyar bol Kamaru tana bukatan kudi shi sa ya je ya samu waɗancan suka shirya da za su zuba masa kudi.
All one ko?
All one.
To yanzu kana ganin wannan bai zai iya kawo wa club din kasar Kamaru ko kuma wajen kasar Kamaru wata cikas wadda ta daga Faransa?
Bai zai kawo wata cikas ba game da kasar Faransa da yake kasuwa ne, ƴan kasuwa ne. To abin da ya kama kuma sha'anin kasuwa bai kawo sha'anin tafiyar da mulki ba.
To me yasa suka maka Samuel Eto'o da kuma hukumar kwallon kafa ta Kamaru a kotu?
Sun kai kotu don sun yi shan gaba. Su ne ba su da gaskiya don contract da aka yi na shekara hudu ne kuma ba su zuba musu kudi. Shi yasa ya kai. To da kuma da su takardun da suka fito wayan cewa kungiyar bol Kamaru za su ba da miliyan 7 ƙarya ne. Ita Coq Sportif ta ce ba za ta bata wa ɗan bol Kamaru harka ba sai dai an kai shekara
2024
sai dai an kai nan sannan in an kai nan ne sannan za a yanke shari'a a kotu. Duk waɗansu maganganun da kuke jin nan cewa ai an yanke shari'a ƙarya ne sai dai an kai wannan lokacin.
Kai kana ka samu da shi bai samu matsala da kowa ba kenan?
Ba matsala yanzu da kowa. Magana na kotu.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kama.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Steve Scali ya sanar da yammacin jiya Alhamis cewa ya janye takararsa na zama kakakin majalisar wakilan Amurka bayan da ya kasa samun isassun ƙuri'un da zai lashe zaɓe. Scali ya ce dole ne mu haɗa kanmu amma ba mu yi hakan ba har yanzu akwai wasu mutane da suke da wasu manufofi. Duk da samun rinjayen ƙuri'un jam'iyyar Republican a ranar Laraba don zama ɗan takarar kakakin majalisar, Scalise ya kasa samun rinjayen ƙuri'u 217 inda ake sa ran dukkan 'yan jam'iyyar Democrats ba za su kada masa ƙuri'a ba. Tsohon kakakin majalisar Kevin McCarthy wanda aka tsike shi a makon da ya gabata ya rasa ƙuri'u 8 ne kacal na jam'iyyar Republican amma kuma bai yanke kauna daga samun sake zabansa ba. Yawancin masu suka na jam'iyyar Republican sun ce Scalise ba shi da bambanci da McCarthy kuma ba za su tattauna batun rage kasafin kuɗi da suke so a yi ba. Ana sa ran dukkan 'yan jam'iyyar Democrat su 212 za su kada ƙuri'a ne ga shugabansu Hakeem Jeffries wanda ya yi kira da a kawo ƙarshen tsaikon da ke cikin majalisar.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan dare. Sai kuma da safe idan Allah ya kaimu, za mu sake dawo muku da wani sabon shiri, inda za mu kawo muku shirin abajo kuce. Yanzu wa madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da wannan shiri, da kuma Fiona Wamayi wanda ta taimaka ta shirya wato shirin kenan da ba da umarni, da kuma injiniyan mu na wannan dare Mr. Rob McLean. Baba Yakub Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi da nasa, amin sama amin.